ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan dake nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 28 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 6 ga watan 5 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsir suratul baqara wannan shine majalisi na 80 cikin tafsirin wannan sura wanda mun kwana akan aya ta 120 walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum bismillah a'udhu
billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم kuma yahudu da nasara ba za su taba yadda da kai ba har sai ka bi addinin su qul inna hudallahi huwal huda kace lalle shari'ar Allah ita ce shari'a wala in ittaba'ta ahwa'ahum kuma lalle tabbata haqiqa idan har ka bi soyayyan zukatan su ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi malaka min Allahi min waliyin wala nasir ba kada wanda zai jibinci al'amarin ka ko kuma wani mataimaki kuma bayan Allah mun ce Allah ta'ala ya kawo batun yahudu da nasara da kuma irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya so ya ga cewa ya samu amincewar su ya samu yardar su ya samu imanin su kasancewar su ne al'ummar da aka bawa littafi aka aiko musu da annabawa suka san cewa akwai wani wahayi da Allah ta'ala yake saukar ma wasu zababbun mutanen su sune annabawa yahudu da nasara suke da wannan ilimi sabanin mushrikan larabawa a wancan lokaci ba su da wannan ilimi don haka yana sa tsammanin cewa yahudu da nasara za su fi kowa yadda da shi to Allah ta'ala yake gaya masa cewa kada ya sa rai cewa yahudu da nasara za su yadda da shi za su amince da abin da yazo da shi duk da yadda zai rika nuna musu wato zai rika lallashin zukatansu har ma ya kasance idan akwai abin da ba a yi masa wahayi a kansa ba yakan so ya yi daidai ko ya dace da abin da yahudu suke yi matukar dai ba a yi masa wahayi a kai ba daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah ta'ala ya gaya masa cewa waɗannan al'umma ce mai taurin kai al'umma ce da take cike da hassada zukatansu suke cike da hassada ba za su yi imani da shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika saba musu kuma ya umarci al'ummarsa da su zama masu saba musu a cikin ayyukansu da ɗabi'unsu da halayyarsu da ainihin al'amuransu na yau da gobe a baya can Allah ta'ala ya gaya mana cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira cewa la tus'alu an ashabil jahim cewa ba za a tambaye ka magame da yan wuta magana da ake ba magana ce ta hujja ba ko ƙarshen hujja ba magana ce ta cewa mutanen nan ba su gamsu da hujjar da ka zo da ita ba a'a sun gamsu da hujjar da sun san abin da ka zo da shi gaskiya ne, sun kuma yadda cewa kai babu shakka annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda Allah ta'ala ya yi bayanin su a cikin littattafan su. To amma ba za su taɓa yadda da kai ba har sai idan za ka bar abin da kake kai na gaskiyar nan da Allah ta'ala ya aiko ka da ita, ka kama irin nasu addinin wanda shi kuma addini ne wanda suka gurɓata shi suka lalata shi. Ubangiji ta'ala ya gaya masa cewa abin da suke neman ya kawo musu na ayoyi da hujjoji ba wai bukata suke su samu hujjar da za ta gamsar da su ba, ba wannan ne bukatar su ba. Bukatar su kawai shi da ya bar shi nashi addinin ya rike nasu. Wannan ita ce hakika da ya kamata kowane musulmi ya kwana da saninta, cewa waɗannan al'ummomi guda biyu, Yahudu da Nasara, a tsawon tarihi tun kafuwar musulunci, rigingiminsu da musulmi ba rigingimu ba ne kawai na an toshe musu hanyar samu, wato harka ta tattalin arziki ko kuma harka ta siyasa ko kuma harka ta ƙarfin soja ko harka da ta shafi ƙasa da ƙasa, ba wannan ba ne kawai. Rigingimu ne waɗanda su suke gina su akan aƙida, suke gina su akan addininsu, kuma su naka addinin ne suke so su ga cewa sun raba ka da shi ta kowane hali. Ba wai buƙatar su gamsu da naka addininsu ba, a'a ƙoƙari suke yi su gamsar da kai a game da cewa kai addininka ba mai kyau ba ne. Addininka ba addini ne wanda ya kamata a ce ɗan adam yana bautar Allah da shi ba, saboda haka su gamsar da kai akan ka riƙa gujewa addininka, ka watsar da addininka. Wannan ita ce shi ne dalilin ma'araka ɗin. Ko da kuwa daga baya sun fahimci cewa idan har za su fito da rigingiminsu da musulmi da sunan addini, to wannan zai ƙara sa wa musulmi kishin addininsu a zukatansu, zai sa musulmi su tashi tsaye su ga cewa wannan rikici bai kai su ƙasa ba, ya zama da sun riƙe addininsu sun kuma ƙara ƙanƙame shi. To da suka kula cewa a tsawon tarihi dukkan rikirgimun da aka yi da ba ta kashin da aka yi tsakanin al'ummar musulmi da su, musulmi ba su saki addininsu ba, duk sanda aka ce wata ƙura ta turnike, to a daidai lokacin musulmi sukan ƙara komawa ne zuwa ga addininsu makalkali. Sai suka fahimci cewa wannan addinin aka ce za a yaƙe shi da sunan addini, to ba yadda za a ci nasara a kansa, kuma a lokacin da duk za a taɓo shi, to a lokacin 'ya'yansa ko da bacci suke za su farka, ko da kuwa sun yi nesa da shi za su dawo kusa da shi, ko da sun yadda shi za su ɗau kayansu. To gara a kawar da wannan tunanin daga ƙwaƙwalensu, a ajiye wannan tutar da ake ɗagawa ta cewa ana yaƙar aƙidarsu, a nuna cewa ba aƙidarsu ake yaƙa ba, ba addininsu ake yaƙa ba, ana yaƙi ne saboda a tabbatar da wani abu da ake ganin shi ne zaman lafiya a duniya, shi ne adalci, shi ne daidaito, wannan ake so a tabbatar, amma ba wai ana so a raba su da aƙidarsu ba. To wannan za ta sa su kuma su ƙara wato mantawa da batun aƙida da batun addini. Wannan shi yasa aka tuɓe wa faɗan rigar addini, shi yasa yanzu ko da turawan yamma waɗanda suke yaƙi da ƙasashen musulmi, suke jefa ƙasashen musulmi cikin fitintunu, cikin rigingimu, suke taimakawa waɗannan rigingimu su cinyewa, suke taimakawa ga waɗanda suke kakkashe musulmi a ƙasashensu, za ka ga cewa ba sa fitowa da sunan addini, ba su fito maka da sunan addini ba, cewa addinin suke yaƙa. Za ka ga ko da ko lokacin da tarayyar abin nan, lokacin da Rasha ta shiga Siriya, cewa ta za ta shiga ta yaƙi 'yan ta'adda, za ta yaƙi 'yan ISIS, za ta yaƙi 'yan Jabhatun Nusra, waɗanda ta san cewa da yawa daga cikin musulmi suna Allah wadai da abubuwan da yake faruwa daga waɗannan ƙungiyoyi. To sai suka ce da wannan niyyar za su shiga cikin ƙasar Siriya, suka kwashi manya-manyan makamansu, waɗansu makaman ma ba a taɓa gwada su ba, sai a lokacin ne za a gwada su akan musulmi. To da suka je a cikin jirage 100 da za su tayar, wanda za su jefa gwamagwamai akan musulmi, jifa na mai uwa da wabi, sai ga a cikin jirgi 100 da zai tashi bai fi jirgi 1 ko 2 bane zai jefa a guraren waɗanda suka ce su suka zo yaka sauran duk za a jefa su a kasuwanni za a jefa su akan masallatai za a jefa su akan asibitoci da kan kasuwanni da duk inda aka san dandazo ne na jama'a ko kwanan nan abin da aka yi na jefa bama-bamai akan asibiti da mata da yara da marasa lafiya da likitoci da ma'aikatan jinya duk suka mutu a rana daya kuma sojojin Rasha ne tare da haɗin gwiwar sojojin Syria suka yi wannan ana ba da makamai don a yi wannan abin da daular Rumawa wacce ita ce yanzu Rasha take wakilta daular Kaisariya ba su manta da abin da ya kasance a baya ba suna nan suna rike da shi a zukata cewa daular Ruba wannan da daula ce da ta shimfiɗu ƙasar Sham wanda nan ne Syria din duk da a ƙarƙashin su take da duk a ƙarƙashin su take ƙasar Palestine da sauran duk a ƙarƙashin mulkin su take a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci musulmi suka zo suka fatattake su suka ƙwato wa mutanen gurin haƙƙin su maimakon da suna rayuwa cikin yaƙi cikin rayuwa ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka da suke gallaza musu suka dawo suna rayuwa mai 'yanci aka karya daular Rumawa a wannan yanki wannan tarihi ne ba za su manta shi ba idan al'ummar musulmi ta manta da wannan tarihin 'ya'yanta ba su ma karanta shi ba ba sa karanta shi su ba su gushe ba suna karantar da 'ya'yansu cewa da mulkin su sun shimfiɗa shi harkan iyakokin Madina harkan iyakokin Madina suna shirin yaya ma za su fado cikin ƙasa mai tsarki me yasa aka yi yakin Tabuka in baka sani ba daular Rubawa waɗannan mutanen daular su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin suna gagarumin shiri za su kawo hari Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sahabbai cewa ba a dauke kowa ba kaga shine yakin da kowa ba a dauke masa ba matukar yana da karfi kowa sai da aka gaya masa shine yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbansa ga fa'inda za a dan kowa ya san ya shirya saboda daula ce mai karfi duk wani yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita idan za a yi gabas sai ya ce wa sahabbai yamma za a yi idan za a yi kudu sai ya ce arewa za a yi amma da za a fita yakin Tabuka sai ya gaya musu cewa to ga inda za a ga kuma waɗanda za a yaka saboda idan su 30,000 ne waɗancan rundunar sun kai 150,000 ko 200,000 sannan mutane ne da suka dade da samun ci gaba ta fuskar makaman yaƙe-yaƙe don haka akwai buƙatar a yi shiri kowa ya san ina zai je shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbansa aka fita sahabbansa a lokacin an fita mutum dojin 30,000 aka fita ya zama na Madina babu kowa daga munafiki wanda daman shi ba zai tafi ba sai wanda yake mai larura sai kuma mata da yara sai waɗannan mutum guda uku allazina athlathatu allazina khulifu saboda haka wani abu ne tsoho wanda idan mu a tarihancen mun manta su ba su manta ba kuma idan yanzu sun tube wato signboard da suka saka lafita da suka saka wanda take nuna cewa yaƙi ne na aƙida sun cire shi saboda sun kula cewa da zarar suka ambaci aƙida to wannan zai zaburar da kowane musulmi a ko'ina yake duniya ba zai amince ba to sai suka cire sai aka fito da abubuwa wanda yanzu da sunansu ake yaƙar shi musuluncin to shi da Allah ta'ala yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su taɓa amincewa da kai ba za su taɓa yarda da kai ba har sai ka bi addininsu ibnu jarir at-tabari rahmatullahi ta'ala alaihi wajen bayanin wannan aya a tafsirinsa yake cewa yahudu ba za su yarda da kai ba har abada nasara ma ba za su yarda da kai ba har abada ya muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka ka bar neman abinda zai yarda da su ko ka samu dacewa da su ka nemi yardar Allah ta'ala shi kadai wajen ka kirawo su zuwa ga abinda Allah ta'ala ya aiko ka da shi na gaskiya domin abinda Allah ta'ala ya aiko da kai ya aiko ka da shi na gaskiya wanda zaka kirawo shi zuwa gare shi shine kadai abinda zai hada kanku tare da su domin za ku hadu da su a cikin addini za ku hadu da su akan gaskiya, wato idan ka kirawo su zuwa gaskiya suka karbi gaskiyar da Allah ta'ala ya kawo ya kira ya aiko ka da ita, to wannan ita ce laimar da za ta hada ku, ita ce idowar da za ta hada ku. Kai ba za ka iya yardar da su ba ta hanyar ka bi addinin su, domin yahudanci kishiyar nasaranci ne, nasaranci kishiyar yahudanci ne. Ba zai taba yuwa ba a ce ga mutum guda daya da yahude ne kuma ba nasare ne a lokaci guda, ba zai yiwu ba. Ya hada addinin nasara, ya hada addinin yahudu. Addinin yahudu bai yadda da annabi Isa alayhi salam ba, bai yadda da injilar da aka aiko annabi Isa alayhi salam da ita ba. To kaga ya za a iya zama bai yahude idan shi ya karbi addinin da Allah ta'ala ya aiko annabi Isa da shi ya yadda da shi, kaga bai zama bai yahude ba. Saboda haka ba za ta taba yiwa ka hada su biyu ba. Don haka kaga ashe babu yadda za a yi yahudu da nasara su haɗu wajen yarda da kai, tunda baka yi abin da kowane ɓangare zai yarda da kai ba. In ka riƙe yahudanci kaɗai baka riƙe nasaranci ba, to yahudu da nasara ba za su yarda da kai ba. In ka riƙe nasaranci kaɗai baka riƙe yahudanci ba, su kuma yahuda ba za su yarda da kai ba. Saboda haka kaga kuma abu ne waɗanda suke kishiyanta juna, kai a karan kanka ba za ka iya haɗa su kai kaɗai ba. To tunda haka ne kaga ashe babu hanyar da zaka iya gamsar da waɗannan ɓangarori guda biyu. Abinda kawai zaka yi shine ka riƙe shari'ar Allah. Shari'ar Allah ita kadai ita ce shari'a, ita ce kuma za ta iya haɗa ka da waɗannan ku zama abu guda ɗaya. Saboda haka yahudu da nasara waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka zama abu ɗaya da sauran al'ummar musulmi. Allah ta'ala ya ce hatta tattabi'a millatahum, har sai idan zaka bi addinin su. Al-milla ita ce addini, addini wa shari'a shi ake kira al-milla. Anan Allah ta'ala yana nuna masa cewa abin ba zai yiwu ba kawai ya fitar da rai, shi yasa aka ce hatta tattabi'a millatahum, domin a gaya masa cewa yahudu ba za su bi addinin sa ba, nasara ma ba za su bi addinin sa ba, domin kowannen su ba zai yarda ba sai dai shi abu nashi. Saboda haka shi su ba za su bi nashi ba, shi kuma babu yadda za a yi ya bi addinin su. Babu yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ba yahudi, babu yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ba nasari. Kaga ashe kenan abun ba zai yiwu ba. To dan a rura masa abun ba zai yiwu ba, sai aka ba a ce da shi abun ba zai yiwu ba, sai aka kawo ta gaya hatta tattabi'a millatahum, har sai idan zaka bi addinin su. Saboda wannan gaya din tana nuna abun ba zai yiwu ba. Saboda a ka'idar larabci duk sanda aka rate wani abu da mustahili, aka hada wani abu da abin da ba zai yiwu ba, to kamar ana nuna maka cewa kawai ka haƙura abin ba zai yiwu ba. Kamar annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar fadar Allah ta'ala ya ce hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat, har sai idan raƙumi, ko a wani tafsiri har sai idan wato kakkaurar igiya ta shiga fi sammil khiyat, ta shiga wato kofar allura. Kaga ashe babu maganar shiga aljanna, da ce ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya wuce ta kofar allura, kaga ai ba ranar shiga aljanna. Shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi mana bayanin cewa duk irin aikin da wani cikin mu zai yi dan ya kamo wani sahabi a falala ba zai yiwu ba. Da ya tashi sai babu wata surar da take mustahiliya, wani hoto da yake mustahili ba zai taba yiwuwa ba. Ce la tusbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Ce kada ku kuskura ku duka zagin sahabbaina, na rantsi da wanda raina yake a hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da mudu ɗaya, ko ma rabin mudu, wato da ɗayan su zai ciyar da mudu ɗaya ko rabin mudu, ɗayan ku kuma ya ciyar da mithla uhudin dhahaban, ya ciyar da kwatankwacin uhud na zinari, to ladansa ba zai kai na wanda ya ciyar da mudu ko rabin mudu ba. To ka gaya ba waye zai iya mallakar kwatankwacin dutsen uhud na zinari ballantana har ya ciyar da shi. To kaga an haɗa ka da abin da ba zai yiwu ba, a ce ka mallaki kwatankwacin ko dutsen goren dutsen dala da goren dutsen bare ka kwallaki abin da yake ya kai dutsen uhud. To an ce ko da wannan ma ka ciyar ba za ka kai. To dan a nuna maka cewa idan har kana tunanin akwai abin da za ka yi ka kama sahabi ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam, to ka fidda rai kawai ba zai yiwu ba, wannan tunanin naka ka janye shi. Hatta tattabi'a millatahum, kunga kalmar millatahum anan mufradi ne abu ɗaya ne ba ce hatta tattabi'a milalahum ba milal shine addinai millatahum addinin su suka ce wannan alama ce da take nuna cewa wato ishara ce ubangiji ta'ala yake cewa kafirci dukan sa milla guda ce al-kufru kulluhu millatun wahida bi'tibari mudaddati al-islam in ka duba cewa kowane kafirci ya kishiyanta musulunci ne duk wani abin da sunan shi kafirci to kishiyan musulunci ne kaga ashe abu ɗaya ne in kai masa wannan kallon kuma ka kalle shi akan cewa yana da nau'i wato kala-kala ne shi kansa kafircin akwai kufurul yahudiyya akwai kufurul nasraniyya akwai kufurul buziyya akwai kufurul shiyoiyya kowanne akwai irin nau'in kafircin su to anan sai ka ce bi hadal i'tibar ta hanyar wannan lura da wannan bambance-bambancen na kafirce-kafircen sai ka ce kafirci da yawa ne milal ne an gane ku amma an ka dubi cewa dukkanin su sun zama kishiyar addinin musulunci ne sai ka ce al-kufru millatun wahida to shi yasa anan duk da cewa yahudanci ba shine nasraniya ba ita ce yahudiya ba amma sai aka dunkule su sai aka ce millatahum sai aka yi masa mufradi dan annabawa muka cewa duk kafirci abu ɗaya ne shi yasa Allah ta'ala ya ce lakum dinukum waliya dini ka gaba ɗaya sai tattara addinin ya kira musulunci guda ɗaya shi addini sauran kuma shi ma gaba ɗaya sai aka kira shi addini ba a ce lakum dinukum waliya lakum adyanukum ba waliya dini sai aka maida shi mufradi guda ɗaya wannan halil kufru millatun wahida aw laysa millatan wahida wani abu ne da malamai suka yi sabani a kai wannan sabanin yana kuma da tasiri cikin abin da ya shafi sha'anin hukunce shin in aka samu waɗanda suka saba a addini wato bai yahude uba ba nasare ɗa sai bai yahude ya mutu ya bar ɗansa ba nasare zai ci gadansa ko ba zai ci gadansa ba to kaga idan aka ce al-kufru millatun wahida abu addini ɗaya ne kawai zai ci gadansa idan kuma aka ce a'a ba addini ɗaya ba ne kowanne addini zaman kansa yake to ba zai ci gadansa ba al-jumhur da yawa daga cikin malamai suna ga al-kufru millatun wahida saboda haka in dai kafirci yake kowace kala yake kowane kalan kafirci kowane irin nau'in kafirci yake to idan wani nashi ya mutu shi ma yana irin nashi kafircin to duk a hada su a yi musu kudin goro za su gaji junansu ba za a hana su gadan junansu ba sabanin Abu Hanifa wanda shi yana ganin cewa idan dai addinin su ya sha bamban to babu gado a tsakaninsu yana hujja da hadisin la tawarasu ahlu millatayni shatta sai dai hadisin bai inganta ba Allah ce qul inna hudallahi huwa alhuda ka ce lalle shiriyar Allah ita ce shiriya wato ka gaya ma waɗannan nasara da yahudu waɗanda suke cewa lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara babu mai shiga aljanna sai wanda ya kasance bai yahude ko nasara to ka gaya musu inna hudallahi huwa alhuda shiriyar Allah ita ce shiriya bayanin da Allah ta'ala ya aika annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi a alqur'ani da sunnar sa shine bayani mai gamsarwa shine hukunci na ƙarshe babu wani hukunci a bayan sa don haka in kuna son shiriya to ku zo ku rike littafin Allah ku rike bayanin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wanda a ciki ya muku bayanin abinda kuka yi sabani a kansa wanda shi ne at-taura wanda dukkaninku kun yarda cewa at-taura daga Allah take to ku zo a duba at-taura din ul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin a zo a duba at-taura din a karanta inda gaske ne a nan za ku ga irin abin da Allah ta'ala ya yi bayani na sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan za ku gane wane ne dan aljanna a cikin mu wane ne dan wuta saboda a nan Allah ta'ala ya ce ya gaya musu inna hudallahi huwa alhuda domin karyata waccan magana da suka cika baki da ita suna alfahari da ita na cewa su kadai ne yan aljanna in ba su ba babu wanda zai shiga aljanna wannan kuma yana nuna maka cewa duk abin da ba shiriyar Allah ba to bata ne babu wani abu tsakatsaki Allah yana cewa fa maza ba'da alhaqqi illa adh-dhalal babu wani abu bayan gaskiya sai bata saboda haka babu wani abu sunan shi wasida ne shi ba gaskiya ba shi ba bata ba a ce a tsakiya ne babu shi shi yasa a musulunci muke cewa dukkan wani abin da aka kira shi addini to ko dai zama addinin ne ko zama bid'a ne amma ba zai zama shi ba bid'a ba shi ko ba sunna ba dole in kuma ya zama bid'a kuma dukkan bid'a batace saboda me saboda fa ba za ba'da al-haqqi illa dalal saboda ka babu wani abu tsakatsaki a ce ai kowa dashi tana yi wa ya zama gaskiya a'a in kaga an samu wannan to karkashin addini dai ake a karkashin addini dai ake kuma a dukkanin waɗannan masu sabanin suna komawa zuwa ga littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma in wani ya rike sunnar littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya watsi da su yake ganin cewa littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba madogara bane na shari'a yake ga akwai inda zai iya samo shari'a kuma a ce shi ma da wannan duk abu ɗaya ne ko za su iya daidaituwa wannan ba zai yiwu ba ma za ba da al-haqqi illa dalal qul inna hudallahi huwa al-huda Allah ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilm kuma lalle haqiqa wallahi idan har ka bi soyayyen zukatan su bayan abin da yazo maka na ilimi ka duba Allah ta'ala sai ya kirawo abin da yahudu da nasara suke kai wanda suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya dace da su akan sa sai ya kirawo shi ahwa sai kira soyayyen zukata abin da suke ganin shi addini to a gurin Allah ba addini bane ko da kuwa suna ganin shi addini ne ingantacce Allah ta'ala ya nuna musu ba addini bane ba billa bace saboda haka ya nuna musu wannan san zuciya ne kuma ba shari'a bace tunda da a ce abinda suke kai shari'a ne to da yahuda sun zo sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da basu ƙaryata shi ba da basu yaƙe shi ba da basu yi masa zagon ƙasa ba da a ce abinda nasara suke kai addinin su suke kai na hakika da sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama da basu ƙaryata shi ba saboda addinin su ya zo da maganar littafin su ya zo da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama da butun gaskiyar sa saboda haka duk wanda ya bi san zuciyar sa bayan ilimi ya zo masa bayan ya samu ilimi an sanar da shi gaskiya amma ya ki yarda sai ya bi san zuciyar sa to wanda yafi kowa tsananin bata shi yasa Allah ta'ala ya ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min al-ilm saboda an nuna maka cewa wanda zai bi san zuciya bayan ilimi ya zo masa to batan sa yafi na wanda ilimi bai zo masa ba wanda ilimi bai zo masa ba wala Allah ya samu uzuri a gurin Allah ta'ala mahaliccin sa amma wanda ilimi ya zo masa ma'ana aka sanar da shi ya samu yaqini ya samu hujja mai karfi amma ya yarda cewa shi zai ci gaba da abin da yake kai na bata to wannan malaka min Allah min waliyin wala nasir malaka min Allah min waliyin wala nasir Allah ce ba ka da wani wanda zai jibince ka ko ya taimaka maka ba Allah ba wato Allah ta'ala yake ga wa annabin sa sallallahu alaihi wa sallama cewa idan har ka bi abin da suke kai na soyayyen zukata bayan ga abin da yazo maka na ilimi da shine wahayin da Allah ta'ala ya yi maka na alqur'ani da musulunci to ba ka da wani wanda zai tsaya ma a cikin al'amuranka ya dauki nauyin al'amuranka ko ya taimaka maka yayin da wata azabar Allah za ta tunkaro ka ya kare ka daga ukubar Allah ko daga azabar Allah babu wani wanda zai iya maka wannan in ba Allah ba saboda haka ubangiji ta'ala shi zai maka don haka ka rike shi kadai wannan shine hanyar shari'a wannan hani ne mai tsanani da Allah ta'ala yake yi game da bin soyayyen zukatan yahudu da nasara ko kokoyen wato kokarin kwaikwayen su da ainihin bin irin tafarkan su ubangiji ta'ala yana zan hankalin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama an fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama dan kai da kake cikin al'ummar sa da kasan matsayin sa ka firgita ka tsorata idan har aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi aka fuskantarwa da maganar duk da girman matsayinsa da girman sha'aninsa Allah ta'ala ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum wala in ittaba'ta aka kawo lamul qasam wala in ittaba'ta wai abinnan wallahi la in ittaba'ta wallahi in ittaba'ta ahwa'ahum shine ma'anar kalmar wallahi in har ka bi soyayyen zukatansu to ba ka da wanda zai taimaka maka ba ka da wanda zai jibinci al'amarinka ya tsaya maka ba kuma kai da wanda zai taimaka maka ba Allah ba to idan ka ji cewa an fuskantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana to kai asuwa za ka ce kai idan ka bi soyayyen zukatan waɗancan mutane kai kuma za ka kai labari ba za ka taɓa kai labari ba kuma ba za ka samu mai iya taimaka maka ba yayin da ukubar Allah ta tunkaro ka babu wanda zai iya tsaya maka saboda haka wannan uslubi ne wanda Bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro saboda haka Allah ta'ala inda yake cewa la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin la in ashrakta Allah ya fuskantar da magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar fadar sa bayan ya zano annabawan Allah manya-manya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da a ce za su yi shirka duk da wannan matsayi da ba su na annabci da manzanci da za su yi shirka to da duk abin da suka aikata ya rushe to kaga wannan idan kai mai hankali ne zaka dau wa'azi zaka dau izina zaka wa'azantu cewa to annabawa ma kenan ga abin da Allah ta'ala yake faɗa musu na jan kunne ina kuma gani wanda ba kowan kowa ba babu shakka nini ne kamata kowa tsorata yayin da naji wannan saboda haka wannan al-ibra shine bi umumil ma'na la bi khususil mukhatab kada ka dubi kawai cewa ai da annabi ake kai ba kai a'a al-ibra bi umumil ma'na ma'anar ta gaba kowa da kowa ba kawai zaka dubi wanda ake magana da shi ba kamar yadda ake cewa al-ibra bi umumil lafz la bi khususis sabab sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun
alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wadanda muka ba su littafi suna bin sa yadda ya cancanta a bi shi ulaika yu'minuna bihi wadannan sune suke imani da shi ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون كما duk wani wanda ya kafirce masa to wadannan sune tababbu hasararru malaman tafsiri sun yi sabani game da suwa ake nufi da allazina yatlu allazina atainahum alkitaba yatlunahu suwa ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin malaman banu isra'il wadanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzannin Allah suka gaskata abinda Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi waɗannan su Allah ta'ala yake nufi da wannan aya wasu daga cikin malamai suka ce a ana nufin annabi sallallahu alaihi wa ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi imani da abinda Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi na alqur'ani suke karanta alqur'ani suna bin sa sau da kafa waɗannan su ake magana wasu kuma daga cikin malamai suka ce ana nufin duka biyun ana nufin waɗancan cikin ahlul kitabi sannan ana nufin cikin wannan al'umma waɗanda suka karanta suke karanta littafan da Allah ya saukar musu cikin ahlul kitabi ko cikin wannan al'umma suke karanta alqur'ani suke imani da shi lafazin tilawa alladhina atainahumul kitaba yatlunahu kalmar tilawa anan ba wai tana nufin kadai ayi ta karanta shi ba ayi ta karanta shi ba wai karatu ake nufi zalla ba tsurarsa kamar yadda wasu suke fahimta daga lafazin tilawa in an ce yana ta tilawa yana tilawa zaka dauka kawai yana ta karatu yana karatu kalmar tilawa da dama daga cikin malaman tafsiri musamman malaman sahabbai da tabi'ai sun fassara kalmar tilawa anan da cewa ana nufin al-ittiba' wato bin koyarwar alqur'ani sau da kafa wannan shine tafsirin da Abdullahi dan Abbas yayi shine tafsirin Abdullahi dan Mas'ud shine tafsirin al-bajiran su irin su mujahid da sauransu suna cewa yatlunahu haqqa tilawatihi ay yattabi'unahu haqqa tibaihi suna bin alqur'ani yadda ya cancanta a bi shi fayuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa ya'maluna bi muhkamihi wa yu'minuna bi mutashabihihi wannan shine abinda suka fassara yatlunahu haqqa tilawatihi cewa suna bin sa yadda ya cancanta a bi shi suna halatta halal din da yake cikin sa suna haramta haram din da yake cikin sa suna aiki da abin da yake cikin sa muhkam wanda zahirin sa yake bayyane suna imani da wanda yake da tashabuhi wato yake da rikitarwa a wajen ma'ana suna cewa sun yi imani da shi to shine wannan ma'anar yatlunahu saboda kalmar tilawa ta kunshi al'amal ta kunshi aiki yana zuwa bi ma'anar ittiba' kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wal qamar idha talaha ba ana nufin idan ya karanta ta ba idan ya bita da hasken sa wash-shamsi wa duhaha ina rantsuwa da rana da walahatta wal qamari idha talaha da wata lokacin da ya bita da hasken ta saboda haka kaga aka ce allazina yatlunahu haqqa tilawatihi to kaga ana nufin waɗanda suka karanta alqurani suka bi shi ba wai wanda kawai suka karanta suke karanta alqurani amma ba sa fahimtar abin da yake ciki ba sa aiki da abin da yake ciki ba su shiga cikin ayar ba saboda haka ba su shiga cikin ulaika yu'minuna bihi ba saboda haka yana daga cikin cikar wato cikar karatu na alqurani ka karanta ka fahimce shi kai aiki da shi kamar yadda Abu Abdurrahman As-Sulami yake cewa waɗanda suke karantar da mu alqurani yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi tabi'i ne yake cewa haddathana allazina kanu yuqri'una alquran Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhuma waɗanda suke karantar da mu alqurani irin su Abdullah ibn Mas'ud irin su Uthman ibn Affan da sauransu suna gaya mana cewa annahum kanu idza ta'allamu min annabi sallallahu alaihi wasallam ashara ayat in sa koyi ayoyi goma daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam la yujawizuha ba sa ketare ayoyin nan goma hatta ya ta'allamu ma fiha min al-ilmi wal-amal sai sun koyi abin da yake karkashin waɗannan ayoyin na ilimi sun kuma koyi abin da yake karkashin su na aiki qalu fa ta'allamna al-qur'ana wal-ilma wal-amal jami'an sai muka koyi karatun alqurani muka koyi ilimi muka koyi aiki da shi lokaci guda saboda wannan shine karatun sahabbai in kaji an ce a cikin sahabbai ga wani makarancin alqurani kakka dauka kawai irin makaranta alqurani mu ne na zamani wanda shi kawai gayan alqurani ya sani amma bai san abinda alqurani yake fada ba a yayin da yake karanta shi ma watakila anan take yana keta ma'anarsa yana keta haddinsa saboda bai san ma me yake cewa ba sahabbai ba haka suke ba shi yasa malamai suka ce fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ummun nas aqra'uhum bi kitabillah aqra'uhum bi kitabillah wanda zai yi wa mutane limanci wanda yafi su karatun alqur'ani suka ce ba ana nufin wanda yayi karatun alqur'ani ba amma bai san hukuncen sallah ba shikenan a tura shi wuce gaba in an yi magana yace ai ni ne aqra'ukum bi kitabillah ni ba na haddace ba kai ka haddace amma bai karanci wani abu ba na hukuncen sallah shi dai ya iya karatu ya iya kira'a mai zaki mai dadi yana yi ana gengedi shi ke da wanda shi ne to wannan ba shi ake nufi ba shi yasa wata ruwaya ta zo afqahuhum likitabillah sai to babu sabani saboda wanda yake da ilimin fiqh na littafin Allah shine makarancin ba wani bane saboda haka ba ana nufin tsurar tilawa ba tare da ana fahimtar abin da ake karantawa ba to wannan shine abin da tabi'ai da sahabbai da tabi'ai da dama suka fassara yatlunahu haqqa tilawatihi idan ka koma cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari za ga ya kawo ruwayoyi su daban-daban daga Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas na cewa ana nufin yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa la yuharrifunahu an mawadhihi ba sa daukar alqur'ani suna masa mummunan tawili suna dauke shi daga ma'anarsa ta hakika su bashi wata gurbatacciyar ma'ana mun ce daga cikin wasu daga cikin malamai sun ce wannan ana nufin ahlul kitabi su Allah ta'ala yake magana allazina atainahumul kitab wasu kuma sun ce ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masu fadar cewa sahabbai ake nufi akwai Qatada ibn Da'amah as-Sadusi wanda yake cewa ulaika ashabu muhammadin waɗannan da ake magana su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amanu bi kitabillah sun imani da littafin Allah wa saddaqu bihi sun gaskata littafin Allah ahallu halalahu sun halatta halal dinsa wa harramu haramahu sun haramta haram dinsa wa amilu bima fihi sun yi aiki da abin da yake cikin sa yace an ruwaito mana cewa Abdullahi dan Abbas ya kasance yana cewa inna haqqa tilawatihi an yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa an naqra'ahu kama anzalahu Allah wa la nuharrifuhu an mawadhihi Abdullahi dan Mas'ud yace abinda ake nufi da haqqa tilawatihi shine mu halatta halal din da yake ciki mu haramta haram din da yake ciki mu yadda halal da yake ciki halal ne haram da Allah ya ce haram ne sannan mu karanta shi kamar yadda Allah ya saukar da shi kada mu rika jirkita ko caccanza ma'anarsa muna bashi gurbatacciyar ma'ana to kaga a bisa wannan fassarar allazina atainahumul kitaba ana nufin alkitab din ana nufin me ana nufin alqur'ani amma da yawa daga cikin malamai sun ce ana nufin ahlul kitabi waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sun karanta abin da yake cikin littafinsu na at-taura ko injila sun karanta sun gane gaskiyar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to waɗannan su ne Allah yake yabo cewa suna karanta littafin Allah da yi masa biyayya haqqa tilawatihi cewa littafin da aka ba su na at-taura ko injila suna karanta shi yadda ya cancanta a karanta shi don suna masa biyayya suna halatta abin da yake ciki ba sa jinkirta shi ba sa jirkita shi to Allah ta'ala ya ce ulaika yu'minuna bihi waɗannan su ne suke imani da alkur'ani wannan shi ne khabar ɗin alladhina atainahumul kitaba da Allah ta'ala ya faɗa labarin shi ne ulaika yu'minuna bihi waɗannan su ne suke imani da shi ma'ana wanda ya tsayar da littafin Allah cikin ahlul kitabi littattafan da Allah ta'ala ya saukar wa annabawa ya tsaya ya yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya to waɗannan su ne suka yi imani da annabi su kuma ne Allah ta'ala zai azurta su duniya da lahira kamar yadda Allah ya ce walau annahu aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidatun wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun Allah ta'ala ya ce da a ce ahlul kitabi aqamu at-taurata wal injil sun tsayar da at-taura sun tsayar da injila wama unzila ilayhim min rabbihim da abinda aka sauka musu daga ubangijinsu Allah ya ce da sun ci min fawqihim wa min tahti arjulihim da mun ciyar da su arzikinmu daga sama da kuma ƙasa Allah ce minhum ummatun muqtasida a cikinsu akwai al'ummar da take mai da'a mai biyayya ga Allah ta'ala amma da dama daga cikinsu sa'a ma ya'maluna abinda suke aiki da shi yayi muni hakanan Allah ta'ala yake cewa qul ya ahlal kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injil wama unzila ilaykum min rabbikum ya ku ahlal kitabi ka gaya musu ya ku ahlal kitabi lastum ala shay'in ba ku kan wani abu na gaskiya har sai kun tsayar da at-taura wato kun yi aiki da at-taura da abin da ta kunsa kun yi aiki da injila da abin da ta kunsa sannan kun yi aiki da abin da aka saukar muku daga ubangijinku saboda haka in kun yi haka kun yi imani da abin da ya zo muku daga annabawanku imani na gaskiya kun yi imani kun bi annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya zo da shi na alkur'ani to a lokacin ne kuka zama mu'minai na gaskiya alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladhina yajidunahu maktuban عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وأندسك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الرسول منزو النبي أمي واندبايا ربوتو بايا كراتو واندسك قا سفوفنس أربوش أتشكين التوراة قا سفوفنس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر yana umarta su da kyakkyawan abu ya hada su mummuna ya halatta musu abubuwan da suke na halal ya halatta musu su sannan ya haramta musu miyagun abubuwa waɗanda suke na haram sannan kuma ya sauke musu nauyayen da suke kansu da kuma kukume-kukumen da suke kulle da suka kukulle su ya kwance musu shi waɗannan su ne Allah ta'ala yake yaba anan qul aminu bihi Allah ta'ala ce qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله تعالى يبيس أشكين سورة الإسراء يتي كتي كي إيماني دشيكو كي إيماني ولن دعك باس إلمي أقبان انسى إذن أنا كرن تاموس شي سنة فاتوا سي سجدا أكن حبر سو سنة تيوا سبحان ربنا sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alkawarin ubangijinmu da yayi abin zartarwa ne wato Allah ta'ala yayi alkawari a cikin littafan su cewa zai aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma gashi ya aiko shi in kana wa'du rabbina la maf'ula hakanan Allah ta'ala yana cewa a cikin suratul qasas alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وبنجي تعالى وأن دعك باس للتافي ربا ننسى هم به يؤمنون دع القرآن سكي إيماني وأن آية ذلك آية عندما جمهور سكي هجة لإتا أكن شوى وأن آية الذين آتيناهم الكتاب أنا مغانا يهودا وأن سكي إيماني دع نصارا سكي إيماني الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون waɗanda muka ba su littafi gabanin alkur'ani gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna imani da abin da muka ba su abinda muka ba su ya kunshi aiko annabi sallallahu alaihi wasallam albishara da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna yin imani da wannan wa idza yutla alaihim idan ka zo ana karanta musu alqur'ani qalu amanna bihi ce mun imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle wannan gaskiya ce daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimin mutun gabanin ma a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a saukar da alqur'ani mu mun bi kauya mun yadda mun sadu da mun bi ulaika tauna ajrahum marratayn Allah ce wadannan ana ba su ladan su sau biyu za su ci tudu biyu sauraka za su ci abinda suka yi a aiki da shi lokacin da suke addinin su na yahudu da nasara haka nan kuma in suka musulunta za su samu ladan musuluncin su tauna ajrahum marratayn bima sabaru saboda hakurin da suka yi wa yadrauna bil hasanati sayyi'a sanda aka yi musu ba mai kyau aka yi musu abu mara kyau su kuma suna mayar da sakamako da mai kyau ne wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su to ayoyi irin waɗannan qur'ani suna da yawa wanda suke nuna cewa a cikin ahlul kitabi akwai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda abin da suke karantawa a cikin littafan su na sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama da alkawari da bishara da Allah ta'ala yayi na cewa zai aiko shi Allah ta'ala ce wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun wanda duk ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya kafircewa alqur'ani to waɗannan su ne hasararru kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul hud wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduhu wanda duk ya kafircewa abinda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi ko ya kafircewa annabin kansa min al-ahzabi daga ainihin addinan da suka gabata kungiyoyin addinan da suka gabata Allah ta'ala ya ce fan-naru maw'iduhu wannan wuta ce makomarsa Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar babu wani annabi yace na rantsi da wanda ran muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yake a hannunsa ce babu wani da zai ji labari na cikin wannan al'umma ba yahudi yake ko ba nasari sannan ya mutu bai imani da abin da aka aiko ne da shi ba face ya kasance dan wuta saboda wannan yana nuna cewa addinin musulunci ya shafe dukkan wani addini wannan aya tana nuna mana cewa mu'mini na gaskiya shine wanda yake bin abin da yazo a cikin alqur'ani a cikin littafin Allah yake bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar yake halatta abin da suka halatta yake haramta abin da suka haramta yake aiki da farillar da tazo a cikin waɗannan littafi da cikin wannan littafi ko a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta alqur'ani yana imani da shi ba tare da yana karkatar da ma'anonin alqur'ani ba dan su bi san zuciyarsa ba tare da yana jirke talaffuzansu ba ya canza su daga muradin Allah ta'ala wannan shine mu'mini na hakika wanda ya kasance karanta littafin Allah yake amma baya imani da abin da yake ciki to wannan babu shakka ba shine na hakika ba shine mu'mini ba shi yasa Allah ta'ala ya ce allazina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawatihi sace ulaika yu'minuna bihi shi kaga mu'mini shine wanda zai bi alqur'ani ya aiki da shi ba kawai wanda zai karanta ba saboda haka karatun alqur'ani iri biyu ne akwai qira'a naqisa akwai kuma qira'a da take ta gaskiya haqqa tilawatihi ka karanta alqur'ani baka san me kake karantawa ba kawai kana karanta lafazin ne baka san ma'anar me take cewa ba to wannan karatun alqur'ani ne amma karatu ne wanda yake mai tawaya a cikin sa akwai karatu wanda yake cikakke shi ne karatun da mutum yake karantawa yana sanin abinda yake ciki na hukunce hukunce yana imani da su labarurrukan da alqur'ani yake bayarwa yana mai gaskata su wanda kuma yayi juhudi wato yayi inkarin abinda yake cikin alqur'ani to babu shakka wannan da shi da wanda bai karanta ba duk ɗaya suke don haka ba za ka kirawo shi ba za ka sa shi ƙarƙashin allazina yatluna kitaballahi ba Allah ya ce wa man yakfur bihi wanda duk ya kafircewa alqur'ani wato yayi musun abinda alqur'ani ya zo da shi na farilla ko wani hukunci ko yayi musun annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce fa ulaika humul khasiruna waɗannan su ne hasararru su suka yi asarar kawunansu domin sun canza imani da kafirci sun canza imani wato sun saki imani sun rike kafirci abinda ake nufi da al-khusran aslu al-khusran a lugar larabci yana nufin an-naqs an-nuqsan shine tawaya kamar da aka ce a ce rabiha wa khasira rabiha ya ci riba abinda ya samu yake da shi yanzu ya karu khasira kuma abin da yake da shi ma ya ragu. To waɗannan su ne waɗanda suka samu tawaya a duniyar su, a rayuwar su ta duniya, domin abin da suka rike na duniya wani abu ne wanda yake mai gushewa, wani abu ne wanda yake mai gushewa. Wannan yana nuna maka cewa kafiri wanda ya kafirce wa alqur'ani, duk irin abin da zai samu a duniya to hasararre ne. Ko me ya samu fa huwa khasir, ba za ka ce masa rabih ba, ba za ka ce ya ci riba ba. Duk abin da zai tara, min amwalin wa banina wa marakiba fakhma wa qusur, ce yana da dukiya mai yawa, yana da ƴaƴa, yana da ababen hawa na alfari, yana da gidaje na gani kashe ni, to duk waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda suke na banza, za su tafi za su gushe, ko su su gushe ko shi ya gushe ya basu. Dole dai sai ɗaya ya tafi. Kuna tuna kissar Qaruna da irin abin da ya tara, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwa, al usba su suke za a tara wato katti majiya ƙarfi, amma aka ce su ɗauki makullan taskokinsa, to sai sun ji nauyinsu, sai sun nauyaye su. Wannan makullan taskokin ba wai taskokin ba, amma ƙarshe ya al'amarinsa ya ƙare. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard, saboda wannan ita ce asara ta hakika. Shi yasa Allah ta'ala ya ce qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama ala dhalika huwa al-khusran al-mubin, kace waɗanda suke asararru su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu, suka yi asarar iyalansu ranar gobe kiyama. Wannan ita ce asara ta hakika, wannan ita ce asara ta hakika. Shi yasa Allah ta'ala a cikin suratul munafiqun yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, sai ce wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, ya ku waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku da ƴaƴanku su shagaltar da ku ga barin tuna Allah, ku manta da Allah cikin lamarinku, ko ba sha'anin yaya za ku ciyar da dukiyarku gaba, ko ya za ku ciyar da ƴaƴanku gaba, wannan shine tunaninku kadai. Allah ce wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, wanda duk yayi haka kai ya zaci riba yake samu, waɗannan su ne hasararru. Sannan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da ya bani Isra'ila, lokaci yayi dole mu tsaya anan. Abinda muka yi na daidai Allah ya bamu lada, abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.